السميع العليم. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيومنا بقي بوسع رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دا دليه إدى 40 دقو كيني كما تفت ga watan hudu miladiya 2022. Ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma, muna cikin tafsirin suratul nisa. Za mu tashi kuma da yardar Allah aya ta 59, ya ayyuhallazina amanu wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fatan mu dai Allah ta'ala ya ba mu iko, ya datar da mu da karanta daidai, da fassara daidai, da fahimta daidai, da aikata daidai. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا قوة إن لستي إيماني، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Ita'a, fi biyayya ga Allah, fi biyayya ga manzon Allah. Wa ulil amri minkum, fi biyayya ga wajibinta al'amura daga gare ku. Fa in tanaza'tum fi shay'in, idan kuka yi jayayya a cikin wani abu, farudduhu ila Allahi war rasuli, ku mai da shi zuwa ga Allah da manzonsa, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, idan kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira. Zalika khairun, wannan shine mafi alkhairi, wa ahsan ta'wila, kuma shine mafi kyawun makoma. Bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da maida amanoni zuwa ga masu su, Allah ta'ala, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sannan kuma Allah ya umarni da idan za a yi adalci, a yi adalci, ko in za a yi hukunci, a yi hukunci na adalci. Wannan muka faɗa, wannan shine jigo na shugabanci. Duk shugabancin da ya samu wannan abubuwan guda biyu, to an samu cikakken abin da ake bukata: mai da amanoni ga masu su, da kuma tsaye da hukunci na adalci. To waɗannan abubuwa da Ubangiji ta'ala ya umarni da su guda biyu, mai da amanoni ga masu su, da kuma yin adalci a wajen hukunci, to kuma shine abin da idan aka same shi ga shugabanni, to kuma wajibi wannan shugabannin a yi musu biyayya. Isa bayan Ubangiji ta laye wancan umarnin, sai aka biyo mu kuma mu masu imani da wannan umarnin, cewa mai wa Allah da'a, mai wa manzon Allah da'a, su ma shugabanni tunda sun yi irin wancan aikin da Allah ya umarce su, su ma a yi musu da'a. Kamar yadda Ali bin Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, yake cewa: haqqun 'alal imami an yakuma bil 'adli wa yu'addi al amana. Yake cewa haƙƙi ne na dole akan jagora, akan shugaba, ya mai da amanoni, sannan kuma yayi hukunci da adalci. Yace: fa idza fa'ala dhalika fa haqqa 'ala ra'iyati an yasma'u wa yuti'u. Yace lalle ko idan shugaba ya aikata haka, to haƙƙi ne akan wanda yake shugabanta, idan abin da zai faɗa su kuma su yi masa biyayya. Isa Ubangiji ta'ala bayan yayi wancan umarnin, sai biyo shi da wannan. Kamar yadda muka fara fassarawa jiya, Ubangiji subhanahu wata'ala ya nemi mana umarni ne. Wannan kira ne kira na musamman, kiran da ba gamgarin kira ba, baya daidai da ya ayyuhan nasu. A'a, nan Allah yana kiran wasu ne keɓantattu, shi ne wanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah. To Allah ya yi wannan kiran, yace: atiullaha, ku yi ɗa'a ga Allah. Ɗa'a shi ne bin umarce-umarcen da Ubangiji ta'ala ya yi mana, da kuma disantar ababan da Allah ta'ala ya hane mu, ababan da Allah ta'ala ya umarni da ma'aikata, to ya zama muna aikata su gwargwadon ikon da Allah ya bamu, tunda Allah ce fattaqullaha mastata'tu. Haka nan ababan da Ubangiji ta'ala ya hane mu zakke musu, to mu yi kokari mu ga ba mu zakke wayannan abuwa din ba. Sai kuma Allah ya ce wa'i'ur rasula, haka nan kuma ku yi wa manzubiyayya. Ar-rasul anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sauran annabawa da Allah ta'ala ya aiko wajibi ne mai imani cewa Allah ya aiko shi. Yana cikin rukunai na imani, an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Da mutum zai yi imani da wani cikin manzannin da Allah ya aiko, to wannan bai imani da duk sauran manzannin ba. Amma bin shari'a da da'a wanda za a yi wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Saboda shari'ar manzan Allah yanzu ta zama nasikatan li kulli shara'i, ta shafe dukkanin sauran shari'o'i. Isa ko da wani annabi ne cikin annabawan Allah zai dawo nan doron duniya, a yanzu shi ma wajibinsa ne ya da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Isa manzan Allah ce laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, da annabi Musa yana raye ba abinda zai tsiratar da shi, ba abinda zai kuka da shi sai dai min biyayya. Isa annabi Isa kamar yadda nassoshi ingantattu daga hadisan manzo Allah suka nuna cewa zai dawo duniya, kaga zai dawo ne a ba a matsayin manzo ba, shi ma zai zo ne bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Isa da'a ane wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. To Allah kuma ya adafi adafin kansa da manzon Allah din, adiullah kuma ya karce wa adiur rasula. Kamar yadda dai baya fara bayani jiya Ibn Ashur cikin at-tarir wa tawir yake cewa Ubangiji ta'ala ya maimaita abi'u, ya ce abi'ullah kuma ya ƙara maimaita wa abi'ur rasula, dan Allah ya bambance ma da'a da yake wa Allah da da'a da yake manzon Allah, ya bambance ma da'a da yake ulul amr. Domin manzon Allah ane masa da'a ne irin da'a da yake wa Allah, ma'ana da'a mutlaka, duk abin da Allah ya umarni mutlakan babu kaidi zai wa Allah jiyayya akan wannan. Dukkanin abin da Allah ya hana shi ma mutlaqan da ghairu qaidin za a hanu gabarin abin da Allah ya hana. To haka shi ma manzon Allah duk abin da manzon Allah ya umarni babu waye kawai za a yi manzon Allah da, saboda duk abin da manzon Allah zai umarni da shi wannan umarnin da umarnin Allah ne. Haka ne dukkanin abin da manzon Allah zai hana, to wannan hanin hani ne na Allah, domin manzon Allah ma ya tsaka anil hawa in huwa illa wahni yuha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kisa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tuntuni sun fahimci haka. Kisa idan manzan Allah ya umarni da wani abu, idan ba su gane umarnin na shari'a ba ne ko ba na shari'a ba, sai su tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mun ka misali da Barira, Allah ya ƙara mata yadda. Ta ga lokacin da mijinta Mughis aka yanta ta, ta ce ba za ta zauna da shi ba, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nema mata shi cewa ta yaƙuri ta zauna da shi. Bata fahimci umarnin na shari'a ba ne ko kuma a'a, sai ce da manzan Allah, umarni kake bani ko ceto kake nema mata? Manzan Allah ce bal ashfa, manzan Allah ce a'a ceto nake nema mata. Sai ce to ba zan iya zama da shi ba. Kaga haka a yakin Badar, manzan Allah ya tsaya gurin da wani sahabi yake gani ba ne kamata ya tsaya ba, shi ma nan sai ya tambaya in umarni ne to magana ta kare, amma idan ba umarni ba ne to ga inda ya kamata ya tsaya. Haka nan zaka ga a lokacin da manzo Allah ya zo garin Madina, ya samu su ne dabinan su kilili, a ga wanda suke shukar dabino su sai akwai kwarewa wanda za a hada wani ganye na dabino mace namiji ai musu barbara, sai dabino ya zama yayi kyau yayi yaya. Da tunda manzo Allah ba harka sa bace shuka dabino, kuma harka ce ta duniya ba harka ce ta shari'a ba. Da haka sai manzon Allah ya ce musu ai ko ba ku yi ba dabinan zai, saboda wane ne yake sa dabinan yayi? Allah ne. Da kuma sai shekara sai dabinan bai kyau ba, sai manzon Allah ya ce antum a'lamu bi dunyakum, kaga saboda wancan umarnin ko hanin ba na shari'a bane, yace ku ne kuka fi ni sanin duniyar ku, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya dami shi da al'amuran duniya. To saboda sun fahimci wannan cewa manzon Allah ane majiyayya ne mutlaka, ba wani kaidi ya ce ai wa manzon Allah jiyayya amma banda kaza, babu wannan. Duk abin da manzon Allah ya umarni za a yi masa jiyayya ne. Shi sa ma yana daga cikin rukunai na yadda ka cewa annabi Muhammad manzon Allah ne. Idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yadda ka cewa shi manzon Allah ne, sai kai imani da shi, ka gaskata shi bisa dukkanin abin da manzon Allah ya zo da shi. Sannan ka bi umarninsa, ka nisanci abin da manzon Allah ya hana, sannan kuma ma kada ka bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah ya zo da shi, domin manzon Allah shine al-muballigh, Allah shine ash-shari, Allah ne yake shar'antawa, shi ko manzon Allah shine mai isar da shari'ar Allah din subhanahu wataala. To kaga kada wani ya dauka biyayyar da ake wa mas'ul al-amr ita ake wa manzon Allah, sai ka ƙara maimaita aqiqu din, aka ƙara maimaita ta. Sannan kuma zaka ga al-aslu biyayya ga manzon Allah ai biyayya ce ga Allah. Allah ce mai bi'ir rasula faqad ata Allah, duk wanda yau manzon Allah biyewa Allah yake yiwa Allah da'a. Shi yasa Allah ma wani gurin gaba ɗaya tattar da'ar kawai ya jingina ta ga manzon Allah din. Allah ma bai ambaci kansa ba, yace wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. To kaga yiwa manzon Allah da'a yiwa Allah da'a ne, amma anan ne isa Allah ya fara cewa bi'ullaha sannan ke wa bi'ir rasula. Suka ce saboda ni, saboda farkon ce a biqullaha dan me, dan girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daidai yake da fadin Allah, wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasul. Allah ne zai da ku mutum, amma saboda girmamawa ga Allah dan kuma a nuna ma cikakkiyar alaka tsakanin Allah da manzon Allah, dan a nuna ma cewa a cikin bayin da Allah ya halitta ba wanda yake da alaka da Allah kamar manzon Allah. Isa Allah yake hada wani abu nasa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan ma suka ce irin haka ne, duk da cewa umarnin manzon Allah umarnin Allah ne, wanda yau manzon Allah da'a yewa Allah da'a, amma sai ya kawo bi'ullah din kuma ka ce wa bi'ur rasula. To kaga su ne musu biyayya ne mutlaka. Sai Allah ta lace ulul amri minkum da majibuntan al'amuranku. Majibuntan al'amuranku nan malamai sun mata tafsiri guda biyu. Wani ka ce ulul amri anan ana nufin shugabanninku, wanda suke jagorancin ku, wanda ku ne ra'iya din su, ku ne wanda suke kulawa da ku, suke muku shugabanci, suka ce su ne ulul amri. To Allah ta'ala ya umarni ayi musu da'a. Shi yasa kamar yadda na kawo su hadisai jiya, ficewa gabarin da'a ga shugabanni, wannan ya saba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya saba hanyar magabata na kwari, baya da cikin hanyar magabata, baya da cikin hanyar ta sunna ta manzon Allah yin tawaye ga shugabanni, saboda abin da yake haifarwa na rashin zaman lafiya a cikin al'umma da zubar da jinanan al'umma. Wannan misalai suna nan ko a yanzu da muke rayuwa. Ko da shugaba zalunci yake yi, to kada a yi masa tawaye. Ko da shugaba fasiki ne, to kada a yi masa tawaye, domin rashin yi masa tawaye ya fi maslaha a kan yi masa tawaye. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi yana cewa zama da shugaba azzalimi shekara 60 sai ya fi alkhairi akan zama sa'a ɗaya babu shugaba. Kuma aka ce al'umma tana zaune babu jagora, ba shugaba, bannin da za a yi a sa'a ɗaya, idan da shugaban ko azzalimi ne ba za a yi ta shekara 60 ba. Yanzu ka duba abin da ya faru, misali ɗan shekarun baya, kalli Libya inda ta koma. Ta koma kawai gidan mutuwa, duk da suna ganin shugaban yana kaza yana kaza, azzalimi na ma da aka yi tawa. Yanzu ƙasar wani hali ta shiga, dozin ƙasar Masar, dozin ƙasar Iraki, wannan duk misalai na kusa-kusa, wannan ke nuna ma hikima ta addinin musulunci da yana yi tawaye. Matuƙar mutum ya zama shugaba ne, ko da ta hanyar juyin mulki, ya juyin mulki ya zama shugaba, inda ya hau kujerar ya zauna, to yanzu haramun ne ya masa tawaye. Saboda tawayen zai iya haifar da musibu kala-kala, zai iya haifo da al'umma rashin zaman lafiya. Isa manzon Allah yake duk wanda ainihin ya mutu ba shi da caffa ga wani shugaba, to ya mutuwa irin mutuwar jahiliya, musamman a lokacin da shugabannin suke shari'a da addinin Allah. To wajibi ne kai musu caffa, ko da wannan shugabannin ainihin fasikai ne, ko da wannan shugabannin azzalimai ne. Shi yasa manzo Allah ya gaya mutanen Madina hadisin Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, yace innakum satalaqawna ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Manzo Allah yace za ku ga san kai, za a dinga fifita wasu akan ku a bayana, kuma za ku ga wasu abubuwa wanda za ku dinga kin su, ababen da ba ku saba da su ba, ababe marasa kyau da za a dinga yi muku. Amma sai manzo Allah yace fazziru hatta talqawni ala alhaw, sai manzo Allah ya ce amma ku yi hakuri, kaga annabi ce su tawaye ba, ya ce ku yi hakuri haƙƙu sadu da ni a kanki. Shi ne abin da manzo Allah ya gaya musu. Haka nan baki ɗayan sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa za a samu shugabanni da zuwa azzalimai, za su nuna kaza da kaza da kaza. Sahabbai suka ce ba za mu yaƙe su ba, manzo Allah ya ce a'a, matuƙar sun suna tsaye da sallah cikin ku ba za ku yaƙe su ba. Da shi sa biyayya ga shugabanni wannan abu ne da yake wajibi, wanda yake wajibi banda ina banda gurin da saba wa Allah ne. kaga yana da bambanci da da'a da yake wa Allah da da'a da yake wa manzon Allah su shugabanni ane musu da'a ne a abin da ba saban Allah ba shi isa zaka ga biyaqin ayar aka ce abiullaha wa abiur rasula amma da ka zo ulul amr ba ce wa abiu ulul amr ba zaka ce wa ulul amr dan ka gane ni kenan ulul amr sai umarnin su ya zama biyayya ne ga Allah biyayya ne ga manzon Allah idan umarnin ulul amr bai zama biyayya ne ga Allah ba bai zama biyayya ne ga manzon Allah ba ya zama saba wa Allah ne ko saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan umarnin ba za a bi shi ba amma rashin kuma bin wannan umarnin ko bayan cewa ai musu tawaye sai an fahimci wannan ma'ana za a ki musu biyayya ne a iya ne a iya abin da saba wa Allah ne amma abin da ba saba wa Allah bane to kuma anan ba za a ki musu biyayya ba ko da wannan shugabannin azzalumai ne akwai abin da ake cewa masalihul mursala wani lokacin zaka samu wasu abubuwan babu nasi a kansu ababe ne ta zo a zamani shugabannin suke gani ya kamata a yi tsari domin ne domin tafiya al'umma ta zama ta samu daidaito an kare rayuka mutane da lafiyar mutane yanzu kamar abin da kamar danja kan titi ba ka da nassin ta Qur'ani ko hadisin manzon Allah kamar irin abin da ake a titi wannan abuwa da masana hanyar ce wannan fentin da suke kaga duk tsari ne ko kuma a baka doka ce kada speed ɗinka a titi ya wuce kaza kaga wannan duk babu hukunci a littafin Allah ko sunnar manzon Allah kamar an ka kula abu ne wanda shugabanni suka kalli ya kamata ya danne dan a kare rayuka mutane lafiyar mutane to a irin wayannan abubuwan ma saba musu haramun yanda zaka zo danja ta tsaye da kai sai ka wuce wannan ka saba Allah saboda wata doka ce aka sa dan maslaha al'umma baki daya ko irin abin da muke dinnan na bin one way wanda da yawa mun san wanda aka kashe su da bin one way dan wani so da yawa sai ce ai ba doka Allah bace ai ba doka Allah bace kawai sai wuce wata wannan tana da alaka da dokar Allah tunda doka ce wacce bata saba wa Allah ba bata saba manzon Allah ba kuma maslaha ce ta rayuwar al'umma din daka dole ai musu daya akan wannan amma abin da yake saba wa Allah ne wannan babu wani mutum da za a wada akan wannan Imam Ahmad bin Hanbali haka nan Imam Bukhari da Muslim sun fitar da hadisin Abu Abdurrahman Sulami shi kuma daga Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da asa sariya ya aika ta sariya ta yaki sariya shine runduna da aka kira daga babbar runduna aka tura su kai wani haji ko kuma runduna ta yaki da aka tura wanda ba su wuce mutum 400 ba to manzo Allah ya tura su wata mala alaihim rajulan min al-ansari kamar yadda yake shine tsari na musulunci babu wani abu da zai a musulunci ba sai an sa jagoranci baya halatta a musulunci mutum uku su tafiya ma ba tare da akwai jagora a cikinsu ba da haka manzo Allah ya sanya musu shugaban da zai shugabance su wani mutum daga cikin mutanen Madina yace falamma karaju wajada alaihim fi shay bayan sun fito wannan sariya din sai wannan shugaban nasu suka yi masa wani abu wanda ransa ya bace fishi akan wannan abu sai yace da su alaysa qad amarakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tu'uni shin ba manzon Allah ya umarce ku yi min biyayya ba qalu bala suka ce haka ne manzon Allah ya umarce ni muka biyayya domin ka'ida ne shugaba ya mata biyayya matakar ba saba Allah za a yi ba to sai ce ijma'u li hababan irin tunda haka ne ku je ku taro min kirare da itatuwa aka tara sun bada abinarin fa barama hafihi sai sa ka mata wuta sai jefa cikin wannan kiraran da aka wuta ta tashi iya wuta sun makali sannan sai ce da su azamtu alaikum latakulannaha yace lalle na lazamta muku dole sai ku shiga wannan wuta tunda ai annabi yace ku bi umarni na da ku shiga cikin wannan wuta din da haka fa hanbal qauma an yarsuluha ali ibn abi talib yace wasu mutanen sun yi nufin za su shiga fa qala shabbin minhum sai wani saurayi daga cikin sai yace inna ma faratti ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minan nari sai to ai abin da ya gudo da mu muka baro addinin muka to gurin manzo Allah shine gudun wutar ita muke tsoron kan mu shiga tunda duk wanda ya kafirce manzo Allah dan wuta ne yanzu mun biyo manzon Allah ne dan kada mu shiga wutar kaga wannan kuma ke rusa mu aqida wasu sufai ba zai cewa su suna bauta Allah ne ba dan a san sa aljanna ba dan ka san sa a wuta ba wannan kwata kwata ma baki da musulmi bace musulmi yana bauta wa Allah ne dan Allah ya karbi ibadar ya tsare shi daga shiga wuce sa shi aljanna har annabawan Allah haka bayan Allah ya ambato annaba da yawa haka Allah yake ya da'una na ragaban wa rahaban wa kallu lana qashina ha ko manzo Allah ya faɗa hadisin sahibu ma'az manzo Allah yake ana ma'adul baina hatin zanjiru lokacin da manzo Allah ya tambayi shi wannan saurayin cewa me kake karantawa a sallah yace ina karanta fatiha na ruya Allah aljanna ne mai tsari daga wuta amma kai da ma'azu dan gurnanin da kuke din nan bana ji ban san me kuke faɗa ba sai manzo Allah yake da ni da ma'azu mu ma wannan muke nema Allah ya sa mu aljanna tsare mu daga wuta to kuma wane ne mai imanin da ya kai manzon Allah da zai ce shi naka imanin yayi girman da kowa sa shi a wuta kuma ma a ci wannan magana akwai raina Allah naka mai imani abin da yake cewa Allah ba mu aljanna ka tsare mu daga wuta ai cewa kana aiki dan a baka aljanna shine kana yi dan Allah din ma'ana sakamakon a gurin wa kake nema a gurin Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala naka yace abinda muke gudu dama shine wuta saboda haka yace fala tajalu hatta talaqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ka sako gaggawa har sai kun rinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in manzo Allah ya umarce ku shiga sai ku shiga kaga saboda shi umarnin manzo Allah mutlaqal qadiyya ce yace in mun je mun hadu da manzo Allah in manzon Allah yace mu shiga to za mu shiga yace sai suka da gurin manzo Allah suka ne manzo Allah labari sai manzo Allah ce da kun shiga wannan wutar ba za ku taba tuwa daga ita ba har abada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innama ta'atu fil ma'ruf manzo Allah ce kadai ana yin jiyayya ne abin da yake al ma'ruf sanan nan a ba shari'a kenan abin da yake munkar kamar irin wannan ku shiga wuta ba a yi kowa jiyayya a haka nan akwai hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana cewa as-sam'u wa ta'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sam'u wa ta'a ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa kariha manzo Allah yace ji da bi ma'ana ga shugabanni dole ne akan mutum ga abin da yake so da wanda baya so idan shugaba ya umarni ko kana so ko baka so to dole ne kai masa biyayya amma sai manzo Allah ce malam yi umar bi ma'siyati amma matakar ba ya umarni da sabawa Allah ba kaga idan shugaba ya umarni saba Allah ba za a yi masa biyayya yace fa iza amar bi ma'siyati fala sam'a wala ta'a manzo Allah yace idan shugaba ya umarni da saba Allah fala sam'a ba za a ji wannan umarnin nasa ba wala ta'a ba za a yi masa biyayya ba akwai hadisi da Ibn Qudamah ya fitar da shi wanda duk mun san wannan hadisin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a biyayya li makhluqin ga dukkan wani abin halitta ko waye shi fi ma'siyati al-khaliq ajin saba maliki dan girman wannan abin halitta ko waye shi bai kai girman Allah ba girman wani bawa da zai saka saba Allah ko manzo Allah ko waye shi bai kai girman Allah ba sannan ko bai kai girman manzon Allah ba daka ulul amri ana yi musu biyayya ne a abin da bai saba wa Allah ba subhanahu wataala to wasu malaman suka ce kuma ulul amri suwa ake nufi ulul amri su ne ainihin jagorori a addini su ne al'ulama'u wal fuqaha malamai faqihai masana Allah masu dora mutane akan tafarkin Allah Isa ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullahi haka ne ibn Ashur suka ce ayar za ta dauko wayannan guda biyu ulul amr ana nufin shugabanni kuma ana nufin mai shugabanni na addini domin masana Allah subhanahu wataala malamai ai su suke jagoranci mutane a addini shi yasa ga shugabanni magabata abokan zama su sune malamai masana addini domin su dinga yi musu jagoranci daga su ma malamai wajibi ne a yi musu biyayya bisa abin da suka yi istinbadi bisa abin da suka gano shari'ar Allah matakar wannan abin bai saba Allah ko manzon Allah ba dole ne a yi musu biyayya shi yasa yana cikin musiba a cikin al'umma idan ya zamo al'umma ta raina malaman cikinta yana cikin musiba a cikin al'umma in ya zamo al'umma malaman cikinta tana iya bude baki ta gaya musu mummunan magana ko ta dinga zagin malaman cikinta to wannan al'ummar ko shakka babu tadewa da asara da lalacewa ya zo mata kuma duk al'ummar da ya zamo malamanta ne abin zaginta to wannan al'ummar lalacewa take saboda kamar yadda magabata suke fada naman malamai goba ne duk wanda zai zamo aikin da cin mutuncin malamai da zagin malamai to wallahi goba yake ci wannan goba kuma sai ta taba shi ko ba dade ko ba ji mai wannan guba ce ta taba shi kamar malamai su ne sai Allah ma ce inna ma sha Allah min ibadihi al ulama saboda malamai suna gadar annabawa ne al'ulama'u warasatul anbiya saboda annabawa ba su gadar da kuɗi ko dinare ko azurfa ne suka gadar ilimi suka gadar su malamai suna hawa kujera ne ta wakilcin annabta domin suna a wannan al'umma ta manzon Allah ba wani manzo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama wani suwa yake ɗaukar shari'ar su yaɗa ta manzon Allah su ne malamai masana addinin Allah shi yasa dole ne su ma a yi musu biyayya da haka ayat ta haɗa shugabanni sannan kuma ta haɗa har malamai wannan shi ne fasarar mujahid shi ne fasarar aba shi ne fasarar al-hasan al-basari shi ne kuma fasarar ainihin abul aliya ar-riyahi Allah ya musu rahama baki ɗaya duk sun fasara cewa ulul amra a nan abinda ake nufi ai al-ulama shi yasa shi kansa ibn kathir shi ma wannan ra'ayin ne da shi yake wannan aya ɗin annal aya fi jami'ul amri min al-umara'i wal ulama yace wannan aya din ta tattaro tana magana ne kan ul amri tana nufin al ulama wal umara tana nufin shugabanni da kuma malamai sune ul amri kamar yanda yazo kamar yanda bayani ya gabata sai kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa in tanazatum fi shay'in idan kuka yi jayayya fi shay'in a cikin wani abu shay'in nan an kashi nakira fi siyaqi shar alladhi yufidul umum nakira ne a siyaqi na sharadi ke nuna cewa dukkanin abin da kuke sabani akan sa tawa'un abin da kuke sabani akan sa wani sabani tsakanin ku a dukiya ko abu ne da ya samu sabani akan wani abu na addini wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza ko a kotu ne aka yi sabani wannan neman haƙi kaza da neman haƙi kaza duk dai wani abu kuke sabani akai to sai Allah ta'ala ce farduhu ila Allah war rasul to ku maida wannan sabanin zuwa ga Allah abinda yake nufi zuwa ga Allah zuwa ga littafin Allah wanda kuma dama shine tsarin muminai maida al'amarin shi zuwa ga mai zuwa ga littafin Allah sai Allah ta'ala yace war rasuli ku maida abun kuma zuwa ga manzon Allah anan war rasul a lokacin da manzon Allah yake doron duniya yake raye to sai akai hukunci zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci sai a karba shine hukunci na daidai amma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya doran duniya sai ya zama war rasul ana dafa community ya zo ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma shine umarnin da Allah ya yi wa maktalaftin fi shay'in fa hukmuhu ila Allah Allah ce duk abin da kuke sabani a cikin sa na wani abu to hukuncin sa ku mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin a shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala anan nagartacciyar rayuwa take Allah ta'ala shine ya san abin da cancanci bayi sannan manzon Allah shine wanda ya karbo sakon Allah din subhanahu wa ta'ala shi sa mai da hukunci zuwa ga littafin Allah da mai da hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine arziki na bayi wannan shine abin da zai ba su zaman lafiya a cikin rayuwar su sannan fadin Allah ta'ala farduhu ila Allah war rasul a maida abin zuwa ga Allah war rasul da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna ma kenan littafin Allah ana hada shi ne da sunnar manzon Allah duk wanda zai ce babu ruwansa da hadisan manzon Allah shi sai qur'ani kadai to wannan mutumin batacce ne kuma ba yanda suke fahimta ba cewa a duba qur'ani in ba san ba a koma sunnar manzon Allah sai ya zama kamar qur'anu shay'un wa sunna shay'un akar ba haka bane domin da sunnar manzon Allah da alqur'ani ba wani abu ne daban-daban ba domin ita sunna ta manzon Allah tana fassara alqur'ani ne ba ta saba alqur'ani shi sa imamu shafi'i alayhi rahmatullahi yake cewa alqur'ani baya iya wadatuwa da kansa yana buƙatar ya zuwa ga sunna amma ita sunna tana iya wadatuwa da karan kanta saboda ita sunna din bayanin alqur'anin ne ai shi manzon Allah din shine alqur'anin practically ba an tambayi ummu na Aisha ba tace kana khuluquhu alqur'an da zaka nemi qur'ani a fassare a aikace shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun sa da ayyukansa tunda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya ce mun aiko maka mun saukar ma da wannan alqur'anin ne dan kai mutane bayanin abin da muka saukar musu da naka manzon Allah ne yake bayanin ga abin da qur'ani yake nufi kenan da qur'ani da sunna abu ɗaya ne, ita sunna tana fassara alqur'ani ne, yasa kada ka ce qur'ani sannan sunna, a da sunna da alqur'ani abu ɗaya ne. Daka babu wani larabcin mai larabci da fahimtar mai fahimta da zai iya wadatuwa da qur'ani kadai ba tare da sunnar manzon Allah ba. Kowane ne shi duk kwarewarsa a larabci, duk ira iya fahimta da larabci, inda yake ba ruwansa da sunnar manzon Allah kawai shi qur'ani, to wallahi kowaye shi sai ya bata sai ya halaka. Yanzu zaka koma qur'ani tun daga suratul suratul fatiha zuwa milal jannati wan nasi, babu inda Allah ya magana watan za a yi aikin hajji. Ko akwai abinda Allah ya ce alhajju a cikin ma'lumat ta hanyar sunna, maka san ne watan da za a yi aikin hajji, yin aikin hajjin ma daki daki da kaza sai kaza, qur'ani bai wannan bayanin ba. Dauko sallah, da yawa abubuwa qur'ani na kasu ne ijmalan, sai sunna ta manzon Allah sai ta tafsiru, ta gaya ma ga yanda za a yi, ga yanda za a yi, ga yanda za a yi. Ka dubi sabon manzon Allah, Qurayshawa ne, amma da Allah ta'ala yake inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Duk da kwarewar larabcin su, amma sun san tun daga manzon Allah ya ce sana alqur'an, sai ce ya manzon Allah, Allah ya umarce mu mu yi ma salati da sallama, sallama dai mun santa, saboda annabi ya koya musu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina. Sai to ya rasulullah allimna kaifa nusalli alayka, ya manzo Allah koya mana ya zani ma salati. Kaga sai manzo Allah ya koyar da salatul ibrahimiyya. Sai na Abubakar, Allah ya kara maka yadda, ba Quraishi ne masanin kuma tarihin Quraishawa din, amma saboda ya san manzo Allah ya fi kowa fahimtar maganar Allah, sai ya zo yace da manzo Allah, ya rasulullah allimni du'an ad'u bihi fi salati, ya manzo Allah koya min addu'a da zan niga roƙon Allah da ita cikin sallata. Manzo Allah kuma saboda ya san wannan aikin naka ne, dan yafi kowa fahimta, manzo Allah bai ce kai balarabe ai zaka iya ba, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya maka. Daka wannan ke nuna cewa da alqur'ani da sunna abu ɗaya ne, ba a raba su. Duk wanda ke zai wadatu da iya alqur'ani babu sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan mutumin zai halaka ne kadai. Daka dajjaye da mutane suka yi, da sabanin da mutane suka yi, to ka'ida shine su maida wannan sabanin izuwa ga Allah, shine littafin Allah, su mai da shi zuwa ga manzon Allah a lokacin da yake rayi, a lokacin da manzon Allah kuma ya koma izuwa ga Allah, to su mai da abin izuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A gane Allah yake ne, manzon Allah yake, ra'ayin wane ne alqur'ani ko sunna ta manzon Allah yake goyen baya? An yi sabani, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza ya halatta, wane ya ce bai halatta ba, sai a duba cikin su wane ne alqur'ani ya goya masa baya ko sunna ta manzo Allah ta goya masa baya. Fa in tanazatin fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul, sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Duk da a farko Ubangiji ta'ala ya kira su da sunan imani, ya ce ya ayyuhalladhina amanu, amma kuma anan sai ya karanta in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan a nuna maka cewa rashin mai da al'amari zuwa ga Allah da manzon Allah, wanda ya zama zai haka, to ba ya da cikakken imani. Duk wanda wani abu zai zo na sabani, a ce mar ga abin da Allah yake, ga abin da manzon Allah yake, ya ki karba, ya dinga ganin a'a yana kan ra'ayinsa, to wannan mutumin ko da yake yana da imani, ba gaskiya ya faɗa ba, ba ya da cikakken imani. Shi yasa Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kuma aka hada imani da Allah na ran lahira, saboda wannan abubuwa ne guda biyu wanda duk wanda yake da su, to za ka yana kokarin kwatanta ta'a ga Allah subhanahu wataala. Wanda ya yi imani da Allah, kuma ya yi imani cewa Allah zai tashi alkiyama ko ta rana ta sakamakon ranar lahira, to wannan yana sa mutum ya tsaya dokar wajen yi wa Allah da'a da yi wa manzon Allah da'a. Kuma za ga abin takaici, abin takaici har abin da ya shafi hukunce-hukunce na shari'a na addini, kai hukunce-hukunce ma na ibada, abun bakin ciki sai mutum ya zo ya ce za a yi kaza, sai ka ce mai ya saba manzo Allah, dan manzo Allah ya ce kaza, wallahi tallahi kare zai ce masu ba za su yi ba, wai saboda ni, saboda suna da mazhabin su, zaka su suna kan mazhabin su. Kada cewa wannan ayat ta nuna duk abin da ya shafi addini, to ba a ra'ayin raƙau a cikin sa, kawai ana bin ra'ayin Allah da manzo Allah ne. yanzu abu nawa ne abu nawa ne da ya inganta daga manzon Allah a yi su a talla ma su ita ce mafi girman ibadu amma za ka zo kana yi wani mutum ita jin haushin ko yana yi sa kuma sunna ce ta manzon Allah ingantacciya kaga wannan daga cikin bala'i da musiba na ta'alidanci har yakan kai ga yanzu mutum yana jin haushin wani abu wanda manzon Allah ne ya zo da shi yanzu wani za ka zo a sallah in za ka yi ruku'i ka ɗaga hannu sai ka ga yana jin haushinka wai me yasa wai ka saba mazhabin malikiya in za ka ɗago daga ruku'i nan ma ka ɗaga hannu sai ya dinga jin haushinka wani ma wallahi ka saƙuri yake sai ya kai ma bala'i ko kun tira za ku kaga ai a mazhabinmu ba a wannan to a mazhabinku ba a yi a mazhabin manzon Allah ana yi to wanda mazhabi ne kuma an gane manzon Allah kuma Allah ya aiko shehin mazhabinka kai shi malamin mazhabin ba ya ce ma mazhabi ne da shi imamu abu hanifa alayhi rahmatullahi imamu malik alayhi rahmatullahi imamu shafi alayhi rahmatullahi imamu ahmad alayhi rahmatullahi babu wanda cikin su ce ga mazhabi na dukkanin su mazhabin shi ne mazhabin manzon Allah dan dukkanin su malumin shari'a ne mabiya tsantsan sunnar manzon Allah ne kowannen su ya ce za ta hal hadith fa huwa mazhabi kai shi imamu ahmad ma baya san zaka zo neman ilimi ka sare tamin fiqhu baya su kuma wannan yake gudu yace kudu min haisu akabu kudu min haisu akabu haka yace kuruko daga yanda suka ruku wannan shine abin da imamu ahmad yake fara au abin da yake gudu kuma irin wannan kada ya zamana wani ya fara karanta littafin fiqhu kuma an zo a faɗi hadisin manzo Allah ya kibin hadisin manzo Allah kuma abin da yake faruwa kenan zaka duk wanda ya zama kowa fiqhu yake karantawa na mazhabinsa to koda ya zo yana karanta hadisan manzo Allah sai ga kokarin hadisin ya goyi bayan mazhabinsa to idan aka yi rashin sa in hadisin bai goyi bayan mazhabinsa ba to wallahi in ba sa ba sai watsi da hadisin wannan abu ne kuma wabi muna ganin sa nawa nawa ne abin da hadisan manzo Allah ne an yi watsi da su kawai da dawo cewa sun saba mazhabi yanni na ji wani da kunne na malami ne wai akan fakiran sallah ruwayar abu mahdura da wacce ruwayar ta Anas ibn Malik wacce ta zo ta kiran sallar Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabi shi ya yadda duk ya inganta daga manzo Allah annabi ne koyar da su amma ya fi minti goma yana faɗa akan me su wa kyale mutu na maliki ya su kawai kar ai kowanne su shi ya fice ya yadda annabi ne koyar da wancan haka ya zo kan iqama zuwa kyale mutu na maliki ya su kai ka ce imamu malik din ne manzal shi ko manzan Allah shi ne imamu malik me kon kai rigima cewa lalle lalle duk wanda kai ya inganta dinda din manzan Allah ne koyar da su ba kai kamata ba to shi ba na ce rigima da ya dinga yi to wannan ko shakka babu hadari ne musiba ce haka ba ayo kowa ra'ayin riqau wanda kawai ake ra'ayin riqau shine Allah da manzan Allah haka duk abin da aka yi jayayya ana koma ne ga Allah da manzon Allah littafin Allah da sunnar manzon Allah matukar mutum ya imani na gaskiya imani da Allah da kuma ranar lahira Allah ta'ala yace zalika khairun wannan shine yafi alkhairi ma'ana mai da duk abin da kuma sabani akan sa zuwa ga Allah da manzon Allah to wannan shine abin da yafi alkhairi wa ahsan ta'wila kuma wannan shine yafi kyawun makoma shine yafi kyakkyawan makoma kuma shine yafi kyakkyawan sakamako a gurin Allah ranar alkiyama Allah ta'ala ka ba mu ikon biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake ni
alam tara ila alladhina yasununa annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik لهم تعالوا إلى ما أنزل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
الله تعالى يأتي ألم تر إلى الذين يبكمون بك يدوب بني baka gani bane zuwa ga wanda suke rayawa annahum mu'amalu bima unzila ilayka cewa sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wama unzila min qablika kuma sun yi imani da abin da aka saukar a gabaninka amma kuma yuriduna an yatahakamu ila tsabut amma suna so suna nufin su kai hukunci zuwa ga wani Allah wa qad umiru an yakfuru bi bayan haƙiƙa an musu umarni da su kafirce mata wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida ka daidai shaytan yana nufi ne ya batar da su kuma bata mani zanci wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah idan aka ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar wa ila rasuli kuma ku zo zuwa ga manzo ra'aytal munafiqina zaka ga munafikai ya sudduna anka sududa suna bujirewa ga barinka bujirewa fa kaifa idza asabatuhum musibatun ya halin su yake idan wata musiba ta same su bima qaddamat aidihim dan saboda abin da hannun su gabatar thumma ja'uka sannan suka zo maka yahdifuna billahi suna rantsuwa da Allah in aranna illa ihsanan wa tawfiqa cewa ba komai muke nufi ba sai kyautatawa da kuma ainihin neman haɗin kai ula'ika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ta'ala ce wa'annan su ne wa'anda Allah ya san abin da yake zukatansu fa a'rid anhum ka kautar da kai gabarinsu wa'idhum kai musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ka gaya musu magana a karan kawunansu qawlan baliga magana take mai ratsu zukata magana mai shigar rai anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yin inkari ne ga wanda suke da awar imani da abinda Allah ya sako manzon Allah da kuma abinda Allah ya sako wa annabawa da suke gabaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan malamai suka ce ana magana ne kan munafikai da kuma wasu daga cikin yahudawa saboda an kawo maganar imani ta fanda suka gabata su tuna da awar cewa sun yi imani da Allah ko sun yi imani da abin da Allah ya sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su da mamu da kai a zahiri aka suke nunawa cewa suna tare da muminai yanda muminai suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah to su ma sun yi imani idza qul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinin qalu inna ma'akum innama nanu musta'in shi sa Allah ya rama yace Allah yastazu bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun fi sa Allah ya fadi munun ayyukan su yace ulaika allazina tarawu balalata bil huda fama radihat tijaratuhum wama kanu mutadina sun sai da shari'a sun ba da shari'a sun sai bata Allah yace kasuwan su bai riba ba to wannan ce dabi'ar munafikai suna cewa sun yi imani da abin da aka sako zuwa ga manzon Allah wama unzila min qablika wannan zai iya wa yahudawa ne suna cewa mun yi imani da abin da aka saukar kuma kafin kai ma'ana sun yi imani da littafin sa na at-taura amma kuma tare da haka yuriduna an yata haka mu ila tsabuti kaga wannan ke nuna cewa abin da suke cewa sun yi imani da shi ba za kuma suke so suke nufi ko shi so su dinga kai hukunci zuwa ga at-tagut. At-tagut dukkan wanda yake wani Allah, wanda mun karanta a baya hukunci baki daya na kai shi ne zuwa ga Allah da manzon Allah, kamar yadda a gaba ma zai zo falawar dika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kamar suke kai mai kai hukunci zuwa ga Allah da manzon Allah, ga manzon Allah a raye in abu ya faru kaga sai su je gurin manzon Allah, ya hukuncin abin yake, ya Allah yake so a yi, tunda in dai daga cikin su yi imani da abin da aka sako da manzon Allah, amma sai suke kai hukuncin zuwa ga tagutu. Allah ya ce qad umiru an yakfuru bihi, bayan kuma an musu umarni da kafircewa tagutu. To kaga wanda ya imani da abin da Allah ya saukar, a kuma abin da Allah ya saukar an yi umarni a kafircewa tagutu, shi ko maimakon ya kafircewa tagutun sai kuma yake kai hukunci zuwa ga tagutun. Kaga wannan ke nuna cewa abin da yake da awa na imani da abin da aka sauka Allah ya sako da manzon Allah, wannan da'awar ta ba ta gaskiya bace. Ya Ibn Jarir Tabari, haka nan Ibn Abi Hatim sun fitar da hadisi daga Ikrama daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda, yace ya kasance akwai wani mutum da yake cewa Abu Barrat al-Aslami, ya kasance boka ne, yana yin hukunci tsakanin Yahudawa idan suka yi wata jayayya ko na makamancin haka. Daga sai wata jama'a daga musulmi su ma sai suka kai irin wannan kukan gurinsa, sai Allah ta'ala ya sukar da wannan aya din, alam tara allazina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika har dai izuwa in aranna illa ihsanan wa tawfiqa. Allah da ba zai ce wannan shine dalilin saukar aya, ashe kaga dukkanin wanda zai dinga kai hukunci ko wani neman wani bukata ta sa maimakon ga Allah ya tafi gurin boka, to shi ma zai shiga karkashin wannan aya din, domin Ubangiji ta'ala ya umarni da a kafirce musu. Duk abin da za ka yi na hukunci kai shi ga Allah da manzon Allah, boka bai san komai ba, babu abin da zai iya amfana maka, shi ma ba ya iya amfana a kanka, domin da za ka je gurinsa ka ce bukata kaza bukata kaza, ko da ya gaya maka ga abin haka ne kawai aljanu ne ya yi amfani da su. Mustar Ustam ne sun je sun dan jiwo abin da sai su gaya masa, shi kuma ka zo sai ya ce ma kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, shi yasa za ka samu da yawan abubuwan yana faɗa ƙarya ne, karshe kuma sai ga alƙadarinsa ya kare, sai ga ɗan abu ƙanƙanin da yake rusa shi, kaga alama cika ba zai iya komai ba domin da ya yi wa kansa. Yanzu an taɓa wani boka a garin nan wanda ya shahara an san shi, za ka yi mamaki abin da ya karya shi, yaro ne da ba ma ruwansa da kawai shashancinsa ba yake a gari, aka saci kekensa aka siyo da ɗan boka, ya je ya ga kekensa ya ce sai an ba shi, ya kai mu za ka ce zan ba ka, ce wallahi sai an ba ni kayana, baka san inda yawa na ba shi ba ruwansa ne na ruwana da kai, wallahi an ban kekena. Kuma a gaban masu neman bukata ce to ɗauki mu gani, kawai ya zungumi kekensa ya gaya mutanen gabansa wallahi wannan yaron bai sai ya je Kano ba sai ya mutu. Wani kuma ya karɓi lambar wayarsa, suka yi wa yaron tsakai ya ce wallahi na tafi da kayana, sai wani ya karɓi lambar wayarsa, yaro ya sako kekensa a mota, saboda ma babu abin da ya dame shi ma bacci ya kama a motar, aka zo ya sauka a gari ya shigo ya ci gaba da mu'amalarsa. Wani ya bugo maya kai kana yana ce wallahi na zo gida, daga nan alƙadarin wannan bokan ya kari, daga nan kaɗan ara lokaci ne daidai yake da ƙa'idar faɗin Allah, sanasta da juhun min haifu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaidi matin, zaka kakka kai wani hukunci ko wata ƙara gurin buka babu abin da zai yi maka, abin da Allah ya umarni su ne a kafirce musu. Allah ya ce yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, kare dai shaytan ne yake nufin an yudillahum dalalan ba'ida, ya batar da su bata kuma wanda yake bata mini kanci, shi da suke barin su kai hukunci gurin manzon Allah a sai tafi gurin a aboka ko kuma tafi gurin wani ɗaguto wanda ba Allah ba su kai hukunci, wannan ba komai ba ne face ɓatarwa ce ɗan kuma ɓatarwa take ɓatarwa mani sanciya. Lokaci ya za mu tsaya nan insha Allah sai gobe sai mu ɗora da yadda Allah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah.